نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. سنانا إسماعيل أحمد إسماعيل. وسمعت الله يقول شيء ما في أزمي بقى. Na farko kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada a cikin suratul baqara, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yana cewa ya ku wanda kuka bada gaskiya, mana ya ku wanda kuka yi imani, Allah subhanahu wataala ya wajabta azumi akan ku kamar yadda ya wajabta shi akan wanda suka gabace ku. Domin yin hakan ma'ana za ku samu la'allakum tattaqun, shine tsammanin za ku samu takawa. Amma tsammanin Ubangiji wa la'alla, wannan wajibi ne. Indai mutum ya azumin da ikhlasi zai samu tsoron Allah. Na farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mu azumi shine mumin, ma'ana na farko musulmi, domin azumi baya halatta ga wanda ba musulmi ba. Na biyu shine baligi, wanda ma'ana hankali, ma'ana wanda aka bude ma littafi ya kasance zai aikata aikin alkhairi, a bashi lada wanda zai aikata aikin zunubi, kuma a bashi zunubi. Sannan wanda kuma azumin ya halarci azumi, domin Allah subhanahu wataala yana cewa shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wa man shahida minkum ash-shahra falyasum. Ma'ana wanda rayuwar shi ta kai wannan azumi yana a musulmi, kuma ya kai ma'ana matsayin baligi, to wajibi ne ya azumi, ma'ana azumi ya halatta a kansa. Wayannan su ne ma'ana mutum uku zan iya cewa wayanda azumi ya wajaba a kansu. Na farko shine musulmi, na biyu wanda ya kasance ya balaga, na uku kuma wanda ya kasance ya halarci wannan azumi, ma'ana rayuwar shi ta kai lokacin azumi. Sai na hudu wanda za a iya karawa shine mai hankali, domin mahaukaci azumi bai halatta a gare shi ba.
To aka dauke wa azumi gabaki daya,
wa'inda ya kasance ba za su yi azumi ba sun kasu ma'ana kashi kashi. Akwai wa'inda za su iya rama azumin bayan azumin ya wuce, akwai kuma wa'inda kwata kwata ba za su rama azumin ba sai dai su ciyar. Bari mu fara da rukuni na farko, wa'inda za su iya rama azumi. Na farko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, wanda azumi ya zo masa sai kasance a halin tafiya. To nan ya zama ma'ana ya wajaba, ma'ana nan ya halatta a gare shi, an sauƙaƙa masa ya aje azumin, sai in ya dawo daga wannan tafiya sai ya rama azumin, ma'ana kwanakin da ya kasance ya sha kenan. Na biyu shine mara lafiya, wanda azumi ya riske shi a halin rashin lafiya, ko kuma ya fara azumin rashin lafiya ya zo masa, to ya halatta ya aje azumi sai ya rama azumin nan, ma'ana kwanakin da ya sha kenan. Su ne wayannan ayyamin ma'adudat din. Sannan na uku akwai mace wadda take tana azumi, haila ta zo mata, ko kuma haila azumi ya zo mata a lokacin da ma'ana take haila, to a nan gurin ba za ta yi azumi ba har sai ta yi tsarki, sannan za ta rama azumin da ta sha a wannan lokaci a kwanakin da jinin nan ya zo mata. Sannan daga cikin wa'inda za su rama azumi, daga cikinsu akwai wani mace mai wadda ta kasance mace mai ciki, wadda ƙila yin azumin zai iya jawo, duk dai ta sun shiga cikin marasa lafiya, to wannan za ta iya ra'aja azumin sai ta rama bayan ya wuce kenan. Sannan akwai kashi na uku. Kashi na uku sune wa'inda su Allah subhanahu wataala ya ragwanta musu yin azumin. Sune wanda Allah subhanahu wataala yake cewa manene, ya ayyuhallazina amanu ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sai Allah ya ce wa 'alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ma'ana wa'inda ya kasance suna da rauni ba za su yi wannan azumi ba sai su ciyar da miskini. Daga ciki akwai tsoho, wanda ya kasance shekarunsa sun ja, ba zai iya jimirin yunwa ba ko kuma ba zai iya yin azumi ba, to a nan gurin ciyarwa zai yi. Sannan na biyun su akwai wanda yake da rashin lafiya musamman ta yunwa, ulcer kenan wanda ta riga ta zama chronic, yin azumin zai iya kasancewa zai iya shiga hali na kunci ko na takura ko kuma ma zai iya rasa rayuwarsa. To anan ya halatta a gare shi aje azumin ya ciyar. Sai na uku akwai masu ciwon sikila, su ma waɗanda in ta kasance ta zama mutum ba zai iya jimirin yunwa ba ko kuma yin azumin zai iya kasancewa zai iya zama illa ga wannan ga jikinsa ko rayuwarsa, to a wannan shi ma zai iya ciyarwa. Sannan akwai mace wadda ta kasance cikin ta ya tsufa, to nan ya malamai sun ce ita ma za ta iya ciyarwa a lokacin da aka kai azumin nan. Ciyarwan nan ya danganta da danyen abinci ko kuma dafaffen abinci. Sannan abin in son samu ne idan mutum yana da halin duk da mutum da ya kace a ciyar, idan yana da hali zai iya ciyar da mutum sama ma da guda ɗaya. Waɗannan su ne kashe-kashen waɗanda za su rama azumi da kuma waɗanda su kuma za su iya ciyarwa ne.
Ya adadin ciyarwan yake?
Adadin ciyarwa da ya kamata ya zama misali abincin da mutum ɗaya ƙato ɗaya zai ci ya ƙoshi. Misali kamar kwano guda wanda ƙila in aka cika shi mutum biyu za su iya ci su ƙoshi, to za a iya bawa a matsayin mutum ɗaya domin da yi kaɗan gara a ce ya yi yawa.
Su aka ɗauke wa azumi ga baki ɗaya?
Waɗanda aka ɗauke ma'ana waɗanda su azumi bai zama babu wani wanda aka ce an ɗauke ma azumi. Sai dai wanda na farko ba zai iya yin azumin ba kuma bai da halin ciyarwa, to a nan gurin saukin da aka yi mai idan Allah ya hore masa to zai iya ciyarwa, zai iya tattara waɗannan kwanaki 29 ko kwanaki 30 da aka azumta, to zai iya tattarawa ya ciyar in Allah ya buɗa masa. Idan kuma Allah bai buɗa masa ba wallahi la menene Allah subhanahu wataala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sannan akwai yara waɗanda basu balaga ba waɗannan babu azumi a kansu. Sannan akwai mahaukaci har sai ya warke. Sannan akwai wanda shi dama kafiri azumi bai halatta a gare shi ba har sai ya musulunta. Waɗannan suna daga cikin waɗanda azumi bai hau kansu ba ko bai zama wajibi a kansu ba.
To madalla baraka bashir dandalin VOA.